sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Tambaya, assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka jawo samun fari a wasu kasashen da ke yankunan kuriyar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya a daidai lokacin da wasu kasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya, Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, salam muryar Amurka, dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya? Mai tambaya, idan an tuna, shine Babangida IBB Yawa daga karamar hukumar mulki ta Goranyo, jihar Sokoton Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda akan fuskanci fari a wurare irin kuriyar Afirka da sassan Asiya a daidai lokacin da kuma wasu sassan duniya ke fama da yawan ruwa har ma da ambaliya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu, Malam Madori, da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a Agadez, Hamid Mahmud, da ansar da ya samu daga wani masanin yanayi da ke Agadez, Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce,
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka, abinda shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babba abinda ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1-2 ba su samu ruwan sama ba, shine babban dalili abinda ke kawo musu fari can wurin. Amma yanzu kaga dalilin rashin samun ruwan sama, ana tunanin mutane a yankin Somalia za su fuskanta yunwa, shashe na masana yadda suka yi yankin Somalia da Eritrea da Kenya ya yi kamari. Sun ka duka musamman munan bisa yankin mu Afirka ta yamma, mu musamman ma munan Nijar, ba ko muke kawo da fari da munan illa karamcin ruwan sama, ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu yi shirkin mu mino manoma. Babban matsala ma kuma gwamnatoci nasu na kasashen su sun yi burtsu da abin bisa harkar nome-nome, kuma tashi hankali ya mamaye su. Sun ka duka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia, su duka kaga wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali. Shi ya kawo gwamnatocin su sun karkata da bisa har ta tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi, su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa, su samu su hannun su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci. To yanzu misali za ka ga kamar yayin da wasu ƙasashe ke fuskantar fari, wasu kuma ƙasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa, a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka? Abin da ka haka su ce yankin kafan Afirka matsalar ruwan sama bai da surin shekara 1-2 shike samu fari. Kaga tun da ke Somalia dubban manoma ne suka kaurace ma gonar kansu, suna gudun abin da za su samu bisa ɗan ta'addan su da ɗan tawaye, tashi hankali da ya mame su. To wannan ma ya ƙara taimaka ma bisa harkar fari, me yasa? Manoma sun kaurace ma gonar kansu, su kuma kawo manomi ko bakin da kaurace ma harkar noma wurin samu abinci, ko dole a samu karamcin abinci. Yanzu kaga kasashen Habasha, Somalia da Kenya a hali yanzu na fuskantar babban matsalar fari mafi muni, wadda sama da shekara 40 ba su da wannan fari, me saboda rashin samun ruwan sama da suke kama su babban matsalar wannan fari. Yanayin fari ya haifar da matsalar rashin abinci mai tsanani a yankunan nasu, inda mutane miliyan 22 da wani abu ma za su fuskanta barazanar yunwa, sama ga mutane miliyan guda aka tilastawa barin gidajensu fajiri na samun fari, wanda ake sa ran zai ci gaba nan da watanni masu zuwa. Mu kuma ne sun ka ɗauka Nijar, wurin mutum 101 abu suka rasa rayukansu bisa harkar ambaliyar ruwan sama. Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an yi marubar mu don an ga ruwa shekara da shekaru, don mu don an ga ruwa. Kuma banda haka nan ma babban matsalar mu munin Nijar, muna fama da rashin hanyoyin ruwa, hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa, duka an zo an yi ayi gine-gine bisa hanyar ruwa, shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke rida, inda ka sa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje, shi ke ka haka.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskanta harkar fari, in ka lura kasar China abin ai tana da yawa, in ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, suma a can akwai yankunan da a yankunan su ba su fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma mayan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari.
Kamar ta yaya kake ganin waɗannan kasashen na kafin Afirka za su tunkara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su, dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba, har yau dai ana nan gidan jiya.
sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin Hausawan Sudan da na Najeriya. Idan mai tambayar baban gida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu na ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hau, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a fari shirin nan ya dade. So Hausawa sun dade a Sudan, kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki, duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu duka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi, sai aikin soja da noma, musamman aikin gona da sauransu, to Hausawa fa akan same su suna da yawa. Yau yawan Hausawa a ƙasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa. Kiyasi dai ake yi sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10. Hausawa suna kowane irin sector na cigaba na ƙasar Sudan, musamman ma kananan kasuwanci da sauransu. Akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan. To bambance kuma Hausawa suna samu sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu. Ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin ƴan Sudan ne. Duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar Sudan, idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali, lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir, a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba 'yan ƙasar Sudan bane, wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai. Aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu. Daga baya shi shugaban ƙasar ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba 'yan Sudan ba, shi bai faɗa ba. To kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara, around June July haka dinnan, a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu, wajen rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din, wanda abin da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne, inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a ƙasar Sudan. A yau misali harka gudun kasuwanci, abinci, al'ada da sauransu, akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne, wanda yau a ƙasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi, ko da naman kaza ko da naman shanu, wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a ƙasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa, amma kowa na yi na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado, wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi, kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da sauransu irin na Larabawa, sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su Hausan dai na nan. Hausawa da yawa a Sudan, musamman ma ƴan baya-bayan nan, ba su ma taba zuwa Najeriya ba. Wasu kan ma ba su san ma dangin su ko ta inda suka hada dangantaka da mutane a Najeriya ba, wannan kusan ya bata. Amma Hausa akwai, ko jakin Kano bai huce haka ba. Hausawan Sudan za su nuna ma cewa lallai su Hausawa ne, kakannin su Hausawa ne, sun ji Hausa, sun iya Hausa, amma su ba za su taba yarda cewa kuma su ba 'yan Sudan ba ne, su 'yan Najeriya ko a'a su 'yan Sudan ne, amma lallai su Hausawa ne, suna Hausa, Hausan su sun rike Hausan su, sun san dai tushen su daga Najeriya take, amma su 'yan Sudan ne. To su 'yan Sudan ne fa, shi da nan matsalar take. Ainihin 'yan Sudan Larabawa da sauransu, su ko da yawa daga cikin su suna ja da kasancewan Hausawan Najeriya 'yan Sudan. Kamar yadda na faɗa da fari, Hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a Sudan. Misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun Sudan ta samu incin gashin kanta. Misali gidan 1942 misali wannan lokacin a mawakiya Aisha Falakiya ita ta fara waka a radio kasar Sudan. Mace da fari a daidai wannan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu ta kan zaga dukkan kasan Afrika tana wa sojojin Sudan waka na karfafa su a duk inda suke. Maganan bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan, saboda Hausawan Sudan na magana da harshen Hausa, haka Hausawan Najeriya su ma da harshen Hausa suke magana. In ko akwai wani bambanci sai zamu ce to bambancin da ya gujen shiga irin sutura na Larabawa wanda Hausawan Sudan kan yi, za su sa jamfa su yi rawani in kade Balarabe. Bahaushin Najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane ya kan yi rawani, yana rawani amma ba mai kama da irin na Larabawa ba, idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da Larabawan ya taso ba. Abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan Hausa shine yawancin abincin da Hausawa na can Sudan su ma ke yi. So banda dai maganan a ce magana da yaren Larabci wanda Hausawan Sudan ke yi, wanda daiwa Hausawa a Najeriya ko mu ce yawancin su ba sa Larabcin sai dai Hausa, to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan. Sana'o'i zamantakewa irin duka suna kamanceceniya da juna. Ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hau, da Malam Abubakar Rafi'u daga Agadez Jamhuriyar Nijar, da ko wakilanmu Hamid Mahmud da Muhammad Salisu Lado, da wanda ya jagoranci shirin Salaman Abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalama Shigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.